Assalamu alaikum masu taurari, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba, ga ilhikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai wucewa.
Karshe dai majalisar dattawa da wakilan Najeriya na neman haɗin kai don kammala batun kasafin kuɗin da shugaba Buhari ya saki mai wa majalisar don gyare-gyare. Sanata Muhammadu Danjuma Goje shine shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar dattawa.
A daina zargin wane da wane a haɗa kai gyare-gyaren da mai girman shugaban ƙasa ce a masa gyare-gyaren a mai masa wannan kasafin kuɗi ya sa hannu a fara aiki wa jama'a.
Rundunar sojin Najeriya ta ce ƴan Boko Haram da ke arcewa daga maɓoyarsu a Borno na binne nakiyoyi a gonaki da aka ta shawarci mutane su riƙa kaffa-kaffa. Ministan tsaron Faransa Mr. James ya gana da shugaba Buhari, inda shugaba Buhari ya ce za a kafa wata runduna domin kula da ruwan gini don yaƙi da barayin fetur. Filimon na sansanin gudun hijira na Kucigoro Abuja ya ce rashin magani na sanadiyar mutuwar mutanensu.
Sun kai 17 wanda muka rasa rayukansu a nan. Kaga yanayin da muka same kanmu a ciki, ko abincin ma ba isasshen abinci ne mutane suke samu ba.
Kungiyar Kwadugar Najeriya Analysis na neman ƙarin mafi ƙarancin albashi naira 56,000 daga naira 18,000. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka fa, to yanzu za mu shiga zauren mu na tattaunawa. Nasiru zai ci gaba da jagorantar tattaunawa kan miyagun nan da kan bullo daga bakin daji su farma mutane daga Lotu zuwa Lotu a arewa maso yammacin Najeriya, musamman ma jihar Zamfara. Yau Nasiru zai dora ne daga inda yake komawa ga Awwal.
Wato kana nufin Awwal kamar akwai inda waɗannan masu babura ne sun gama harin nan suke zuwa su taru kenan su ƙara wato su ƙara sabon shiri saboda kai farmaki wani waje.
Kwarai da gaske, domin ai kaga yanzu bari baka misali da matsalar Boko Haram. Yardanar sojoji yanzu zaka ga suna ta kame-kamen irin kayayyakin da ɗan Boko Haram suke amfani da su, kamar motoci masu silike zuwa irin motocin hilos zuwa manyan baburan nan suna tara duk mashinan da suka kama, zaka ga sun dora shi a kafar sadarwa kuma sun kone su. To kaga irin waɗannan yanzu tunda an samar da yanzu runduna ta yaƙi waɗanda ake kiranta operation sharar daji, wanda wannan operation sharar daji din ana ganin wata runduna ce da aka kafa mai ƙarfi wanda za ta taimaka, wanda ina tsammani akwai ƴan sanda, akwai sojoji, akwai ƴan ƙato da gora, akwai ƴan civil defense a cikin wannan abun. To kaga ya kamata su ma su fitar da wani tsari yadda za su dinga tantance dukkanin wani da yake mu'amala da mashin ko da mota, musamman bakon idanu da madan gari. Ya zama sun yi wani tsari da zai taimake kansu domin tantance wannan abun, domin waɗannan ɗin su suke shigowa su sha mai su fita su koma. To kaga kenan wannan ina ganin akwai wannan matsala a ciki.
Duk da Nasiru kai ba jami'in tsaro ba ne, amma ba gurguje kafin nai ma tambayar da na so nai ma kallon wurin siyasar nan, don na ga ɗazu ka so ka ce wani abu. In dai har akwai inda mutanen nan suke taruwa, shin ba buƙatar irin jiragen nan masu saukar angulu ko kuma jiragen yaƙi din nan su ringa shawagi wajen su san inda mutanen nan suke, da a san inda za a yi maganin su?
Wato akwai buƙatar yin haka, kuma su musamman ma su gwamnonin waɗannan jihohi da wannan rashin tsaro ya addaba, su ya kamata a ce suna da wani kwamiti na musamman na wucin gadi wanda zai tunkari wannan matsala ta wannan kashe-kashe da sace-sacen shanu da dabbobi na makiyaya da kuma sauran mutane ma wanda ake kashewa kan hanya. Wato su waɗannan mutane, shi yasa nake gaya, kullum nake ta ƙara gaya maka, akwai buƙatar gwamnati ta samu cikakken bayanan sirri na tsaro na waɗannan jihohi, saboda idan babu wannan bayanan sirri na tsaro na waɗannan yanki inda wannan addabar rashin tsaro ya wannan rashin tsaro ya addaba, ba yanda za a yi a kai ƙarshen wannan al'amari. Saboda mun gani a bayan da muka tunkari rikicin Boko Haram, kusan an yi shekara da shekaru, kusan shekara 6 ana ta cewa gwamnati ta fito ta ce kaza, mun yi kaza, mun yi kaza, mun yi kaza. Amma cikin ikon Allah, kamar yadda shi sabon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yake ta faɗi a cikin wajen kamfe-kamfe nashi na neman takarar shugaban ƙasa, ya ce shi tsohon soja ne, in ya hau ya san yadda zai kawo ƙarshen wannan rikici na Boko Haram yadda ya addabi a maso gabas. Kuma muna ganin sakamako, aƙalla waɗanda suke musamman jihohin Adamawa, Yobe da Borno za su gaya maka waɗanda suke kwana da in mangarba ta yi za su ta daji za su ci su kwana. Amma a wannan lokacin sun koma gidajensu suna kwana suna harkokin su na rayuwa na kasuwanci da sauransu.
Tunanin mutum kamannin sa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da koshin lafiya kuma zauna lafiya.
Wato ita wannan matsala da ta addabi musamman jihar Zamfara da jihar Katsina ba wani bangare na jihar Katsina na kashe-kashen waɗannan mutane da sace-sacen shanu da tumakai da awaki da sauransu, muna buƙatar su waɗannan jami'an tsaro da ke waɗannan yanki gwamnoni mu su ba su duk tallafin da ya kamata su ba su, su kuma jami'an tsaron da ke waɗannan yanki su fito su gaya masu matsalolinsu da suke ganin cewa su ne suke hana su su yi abin da ya kamata.
Yawwa, to Nasiru, idan aka zo nan tun da ka kama garar gwamnoni, ni abin da nake gani tun dawowa demokuraɗiyyar nan 1999 zuwa yanzu, kusan in banda ban sani ba ko zan ce yawancin jihohin nan na arewa maso yamma mutane ne iri ɗaya suke mulkin wannan yankin. Wasu sun faro daga PDP ne daga baya suka koma APC. In ka duba kamar zan ce dai watakila
musamman Katsina ya yi kakakin majalisa ta wakilai kuma ƙarƙashin jam'iyya ta PDP da kuma aka zo aka sami juyin juya hali ya juya ya koma ita wannan jam'iyya da suke mulki ta APC ta yanzu.
To ai ina jin haka ma abun yake a Sokoto ma kusan
haka ne, Sokoto haka, Zamfara ma a Sokoto haka, Kebbi haka. Amma Kebbi da Zamfara da Sokoto wato farkon wannan demokradiyya da muka dawo kusan 1999 kusan waɗannan suna a jam'iyyun adawa ne. Daga baya ne suka zo suka juye musamman Sokoto da Zamfara suka zo suka juye suka shiga ita wannan jam'iyya ta PDP. Amma musamman ita kamar jihar Zamfara ita ba taba zama jam'iyya mai mulki ba sai a wannan lokaci tun daga 1999 da dawowar wannan mulki na demokradiyya tana a jam'iyya ce ta adawa. Amma a wannan lokaci ne na wannan ita wannan mulki na shugaban kasa Muhammadu Buhari na kuma karkashin wannan jam'iyya ta APC ita jihar Zamfara ta samu kanta a jam'iyya mai mulki ta kasa ko ta tsakiya.
To ashe sa Nasiru nake cewa kamar canjin madin an duba ba wani mai tsananin yawa bane, watakila dai da wasu suna jam'iyyar PDP suka fita suka koma APC, waɗannan ko wayannan suka fita wayannan sai su koma can. Ina ga kusan ba lalle bambancin siyasa kai kana ga zai tasiri wajen a bari kuma ana kashe talakawa ba tare da ɗaukar mataki ba.
Wato ma'ana su kana so ka dan jamu cikin harkar siyasa kenan. Wato matsalar da muke fama da ita musamman ta 'yan siyasun mu na Najeriya ko kuma na yammacin Afirka, wato ba mu da aƙida ce, mun rasa aƙida ce babu. Kuma musamman in ba kamar misali shi Muhammadu Buhari ba, shi shugaban kasa Muhammadu Buhari, da kuma a ce kamar Arewa Kudu maso yamma da daman tun Fil Azarcan an san su da wata aƙida, duk yawancin 'yan siyasun mu abin suna yin abin ne ba dan talaka ba ko kuma dan wata aƙida. Duk abubuwan nan da suke guje-guje nan da suke abu ne suke yi dan san kai, dan san ran su suke, ba wata aƙida a cikin shi. Saboda ai kamar in ka kalli siyasun da suka ci gaba kasashen da suka ci gaba na duniya kamar musamman kasar Amurka akwai wato manyan jam'iyyu guda biyu da ake magana kamar Republican da Democrat wato ita idan ka kalli duk waɗanda suke a Democrat wato mutane ne masu sauƙin al'amura masu sassauftawa akan al'amura kuma akan haka suka bi duk wanda zaka ga a ce ma wannan mutum ne a Democrat yake wato mutane ne masu kamar sakin talala wato suna da dan sakin al'amura na yau da ba gurguzu amma kaman ka kalli kuma ita kuma daya jam'iyyar ta Republican mutane ne masu tsanantawa masu gurguzu kuma duk wanda zaka gani akan a wannan
bangajin ba za ka kira su gurguzu ba dan ka san gurguzu irin harkar komisi
ne wato mutane ne masu
matsayin ra'ayi wato kila sai dai akwatan ta zuwa irin kalmar nan ta conservative
masu tsaurin ra'ayi mutane zan ce masu sauri mutane zan ce maka masu da tsaurin ra'ayi ba su gurguzu ba kuma duk wanda zaka gani akan wannan layi na ita wannan jam'iyyar ta Republican ya gini ne akan wan akan haka kuma baka ganin a ce yau dan Republican ne wanda ya zauna a Republican ya kai wani matsayi a Republican a yau ya bar jam'iyyar Republican ya koma ya fada a wannan jam'iyya ta Democrat because abu ne wanda yake kan tsari na akida kuma shi canjin akida wato abu ne ba abun wasa ba abu ne ba karamin abu ba kafin ka ce yau wani yana kan abu kaza ka canza shi ya koma kan abu kaza zai dauki tsawon lokaci mai tsawo
Lallai fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo lokacin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau da tawon da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne masanin ilimin kimiyyar siyasa da zamantakewa Profesa Usman Bugaji da Rabaran Lado Simon na majami'ar Ikwa a Kano. Ga Profesa Bugaji.
To bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah jama'a a 'yan Najeriya ina ƙara jawo hankalinmu kamar yadda manya da malamai da fastoci suke ta cewa mu fahimci wannan zaman tare dukkan addinan nan da muke bi sun koya mana yadda za mu yi shi kuma dukkan addinan nan sun sa mana ƙauna ta juna tsakaninmu saboda haka ya kamata mu san cewa ba wani abin da za mu samu na duniya ne ko na lahira ne game da ƙiyayya ko da cin zalun ko da cin zarafin wani duk wanda ka gani in dai mutum ne to Allah ya halicce shi kuma Allah yana son shi saboda haka kuma ka'idoji ga sunan ba sai an bayanin su ba wanda suke nuna yanda za a zauna tare saboda haka jawo hankalinmu da nake son na yi a nan wurin shine don Allah mu bi ka'idojin nan da aka faɗa domin mu samu zaman taren da zai amfani juna ba tare da wannan zaman lafiyan ba tattalin arziki ba zai haɓaka ba zaman kai ko addinin kake son kai ma ba zai yiwu ba saboda haka babu hikima a ce sai ka kawo abin da zai kawo rikici a cikin zaman tare mai yiwuwa ne wasu su suna da ƙarancin fahimta waɗanda suke da ilimi ya kamata su fito gaba-gaba su ƙara bayani na yanda abubuwan nan suke daga ɓangarorin nan guda biyu kuma ina ƙara jawo hankalinmu cewa duniya baki ɗayanta ta sa mana ido mu ba kaman mu Najeriya da fatan cewa za mu fahimci abubuwan da ke gabanmu kuma mu tsaya mu ga cewa mun haɗa kawunanmu mun haɓakar da tattalin arzikin ƙasarmu mun ƙara natsuwa da samun zamantakewa mai kyau tsakankaninmu yadda za mu zama misali abun kwaikwayo ga wasu ku tuna Najeriya ita ce babban ƙasa a cikin Afirka a wajen adadi, a wajen tattalin arziki, a wajen abubuwa da yawa. Saboda haka sauran kasashen Afirka suna kallon mu su ga ya zamu iya sarrafa wannan zamantakewa da ke tsakanin mu. Idan mu muka kasa, to zamu harbi sauran, su ma za su kasa. In mu muka yi abin kirki, to zamu taimaki sauran domin za su kalle mu su ga Najeriya ta abin kirki kuma su zo ma su koyi ya ake yi. Saboda haka muna fatan Allah ya mana jagora a cikin wannan al'amari, kuma shugabannin mu su dauki girman da ya kamata su dauka, su shiga gaba, su tabbatar da cewa ba a tada hankali ba, an samu zamantakewa mai kyau tsakanin mu. Allah ya saka da alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Shi ma rabaran lado kiraye da arungumu zaman lafiya a cikin moriyar rayuwa.
To, assalamu alaikum ƴan uwana ƴan arewa. Amine Pastor Simon M Lado daga Darika Ekwa. Ina so in jawo hankalin mu game da muhimmanci da amfanin zaman lafiya a arewacin arewa. Zaman lafiya shine garkuwa, shine abin da zai kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu, musamman yankin mu na arewa. Ana tuna a cikin littafi mai tsarki Yesu Almasihu yayi koyarwa da yawa akan zaman lafiya da kuma muhimmancin zaman lafiya. A cikin littafin Zabura Ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya, ya ce ma jama'ar Isra'ila, Annabi Dauda yayi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar Isra'ila. To dan haka a matsayin mu na ƴan arewa ya kamata mu zama da fatan zaman lafiyar ƙasar mu arewa. Abubuwan da barnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake boyayye a gare mu ba. Yau idan muka duba inda babu zaman lafiya, ibada kanta ma ba ta iya yiwuwa. Ibada ba ta yiwuwa ko a cikin ikkilisiya, wato coci, ko a cikin masallaci, ko ma a waje haka. Sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwuwa. Sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwuwa. Waɗanda suke manoma, aikin gona idan babu zaman lafiya yakan zama da matsala. Su kuma ƴan uwanmu da suke makiyaya Fulani, su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali. Domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara, za ka gansu suna ta yawo da dabbobinsu a cikin gari da kan tituna. To duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya. Idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna, dabbobinsu su samu abinci, sannan mutanen karkaran da suka je samu zaman lafiya da su. To waɗannan illoli ne. Bayan haka mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya a asibiti, babu damar da likitoci za su zo su duba su su ba su magunguna. Bayan haka idan babu zaman lafiya har yanzu, za ka gani al'umma ba za su fita a sake su je su yi ibada ba. Zan iya tunawa lokacin da wannan tagalliya ta su masu tada ƙayar baya suka tashi a Najeriya, za ka ga masallatai da coci-coci kowa baya so ya fita ije yiwa Allah ibada. To duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya. Bayan haka zaman lafiya shine zai kawo bunƙasa tattalin arzikin ƙasar mu. Wato ina magana akan amfanin zaman lafiya. Zai sa mu samu jin daɗi, zai sa mu yi ibada, zai sa mu yi musamman da juna, musulmi da kirista da wanda ba ba shi da addini. To don haka ina kira ga ƴan arewa, musamman shugabannin mu wanda Allah ya ba su amana, sarakunan mu na gargajiya, manya da ƙanana, da su koya wa al'umman mu na arewacin Najeriya muhimmancin zaman lafiya. Malaman addini na musulunci da na kristanci su ma su koya wa mabiyansu abin da yake gaskiya na abin da littattafan nan Bible da Alkur'ani suka nuna mana akan zaman lafiya. Wannan shine zai sa ƙasar mu ta ci gaba, shine zai sa ƙasar mu ta bunƙasa, waɗansu ƙasashe su zo su zuba jari. Wassalam. Sunana kamar yadda na faɗa, Assalado Simon daga Kano.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.